Hukumar dai ta ce tine ta dauki ma'aikatan wucin gadi da za su tallafa mata wajen gudanar da zaben, inda za a zabi shugabannin kananan hukumomi 44 da mataimakansu da kuma kansiloli 484 a fadin jihar ta Kano. Sai dai jam'iyyar PDP na kalubalantar hukumar zaben a kotu game da kudaden da take karba daga hannun yan takara. To amma Professor Garba Ibrahim Shekara ke zaman shugaban hukumar na cewa
harkar kotu an ce mace ne mai ciki, duk inda abin da ta haife sai mu sa masa suna, ba matsala. Muna la'akari da komai, amma dai don ana kotu kai ba za ka tsaya ba kai naka ba. Mu dai yanzu nan tsaf muna shirye, in gobe za a yi zaben nan mun shirya.
Iya ake ciki gaba da sharan kuɗi.
A duk wani abu da muke nema wurin gwamnati ta yi mana. Ba mu da matsalar kuɗi, ba mu da matsalar kaya.
Nawa aka ba ku kuyi zaben nan na ƙaranar komai?
Ba na so in faɗi wannan sirrin ne na gwamnati, amma dai.
Amma kuɗin jama'a ne, Professor, suna da haƙƙi su san cewa nawa aka kula a yi amfani da shi a yi musu zaɓe.
Kuɗaɗen suna da yawa, domin in ka kalli aikin da za a yi akwai mutum sama da 25,000 da za a ɗauke su, za a biya su aƙalla dai kuɗaɗen da yawa sosai.
Kotun dai ta saurari ƙarar a Juma'ar nan ƙarƙashin jagorancin mai riƙon kujerar babban jojin jihar Kano, wato Justice Nura Sagir, kuma ta fitar da ranar Talata mai zuwa domin yanke hukunci. A yayin zaman na Juma'ar nan ɓangarorin biyu sun bada bahasi. Barista Ibrahim Mukhtar da ke zaman Attorney General kuma Kwamishinan Shari'a na jihar Kano shi ne ke kare hukumar zaben a kotun.
Ita PDP ta shigar da ƙara, tana ƙara hukumar zaɓe ta jihar Kano tare da ofishina na Attorney General cewa sa kuɗi da aka yi a kan kowane ɗan takara na siyan fom, wanda in ka siya ba za a ga maka bishi ba, ba daidai ba ne, ya yi karo da doka ta ƙasa, wato constitution. Mu kuma muka zo da martani cewa wannan daidai ne a kan tsarin doka ne. Doka ta jihar Kano da ake ce mata electoral law ita ce ta sa wannan haraji cewa dole a ringa biyan wannan kuɗi kafin kowane ɗan takara shi. Kuma na faɗi hujjoji na shi, kuma sun faɗi hujjojinsu, kotu kuma ta ɗaga za ta hukunci.
Kun ji a jikin ku cewa kotu ta fara gamsuwa da abin da kuka faɗa?
A ƙa'ida ba a faɗa hukuncin da kotu za ta yi ta yi.
A nasa ɓangaren lauyan jam'iyyar PDP Barista Abdul Adamu Fage na cewa
an ji ƙara da muka shigar akan cewa wannan biyan kuɗi da hukumar zaɓe ta sa na 250,000 mai takarar neman zama ciyaman a ƙaramar hukuma da 150,000 ga duk wanda yake takarar neman zama kansila a kowace mazaɓa, muna ganin ya saɓa wa doka ta ƙasa da ita kanta dokar da ta kafa hukumar zaben da dokar gudanar da zaɓe ta jihar Kano. Duk wanda yake kotun ya gani an yi muhawara kuma an ba da hujjoji. Hujjoji su ne dama kamar dai farko dole ya zama shi kanshi constitution ɗin da kuma shari'o'i da kotuna na sama suka yi wanda suke sama da wannan kotu, wato High Court kamar Court of Appeal da Supreme Court. Kuma duk mun ba kotu hujjoji na kotun koli inda ta yi fassara akan wannan sashe guda biyu a yanayi na duk wanda yake neman takara, ko cewa biyan kuɗi yana cikin ƙa'ida ta ya zama ɗan takara ko baya ciki. Kuma muka gaya kotu ga abin da Supreme Court ta ce baya ciki, to yanzu muna dai jira kotu ta yi hukunci.
Hukuncin da kotun za ta yanke a ranar Talata mai zuwa shi ne zai tabbatar da cewa ko dai hukumar zaben ta Kano za ta iya gudanar da zaben ƙananan hukumomin a ranar Asabar ta makon gobe ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.